Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Niger za a yi jin shirin nan kai tsaye a tashoshin VOA Africa birnin Yamaika mita 200.5 da kuma radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar Arewa da Lol da kuma niyyar dukansu a zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ma ta yanar internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Baba Yakub Makere da kuma sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a wannan hantsi.
Gaskiya shine in an zo wajen maganar samun tashi lafiya ko kalaciya maganar ake za a je kana saka ko a je min a saka ko a je wani wuri a sauka ba wannan bane.
Wani tsohon hannu matukin jirgi Captain Bala Jibrin kan rufe tashar jirgin sama ta Abuja. Za mu ka muku shirin na ƙasa ba kasawa ba. Muna kuma tafi da sharhin da wasu jaridun Ghana suka yi a mako da kuma ra'ayi daga bakin mai shi. Yanzu sai a gyara zama a fara da jin labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a. Shugaban ƙasar Gambia Yaya Jammeh wanda ya dade akan ƙargan mulki ya ce Allah kadai ne zai hana shi samun nasara a kokari da yake yi na ganin an canza sakamakon zaben shugaban kasa da kasarsa ta yi a cikin wannan wata. Madugun yan adawa Adama Barrow ya duke shugaba Jammeh a zaben ranar 1 ga watan Disamba. Da farko shugaba Jammeh ya amince da sakamakon zaben amma yanzu ya fara jayayyar cewar akwai kurakurai a zaben don haka yake so kotun kolin kasar ta soke sakamakon zaben. Ya ce babu wani mahaluki wanda zai iya muzguna masa a duniya. Shugaba Jammeh ya yi wannan furici ne a wani jawabi da ya gabatar ta talabiji na kasar. Ya ce yana son ya ga an tabbatar da adalci. Ya ce shi mutum ne mai son zaman lafiya amma ba matsoraci ba. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da Kungiyar Tarayyar Afirka ta AU da kuma Kungiyar Haɓaka Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka ta Yamma ta ECOWAS dukkaninsu sun buƙaci shugaba Jammeh ya amince da shan kayi kuma ya miƙa mulki ga Barrow. Shugaban ya ceceki sauran shugabanni na ƙasashen Afirka ta Yamma wanda suka yi kira gare shi da ya sauka daga mulki kuma ya ba wato inda yake cewa ba su da haramin gaya masa abin da zai yi. Kotun kolin ƙasar ta aje ranar 10 ga watan Janairu ranar da za ta saurari ƙarin da Yaya Jammeh ya kai mata kwanaki 9 kafin lokaci da ya kamata ya miƙa mulki.
A can kasar Congo kuma wani kusa a jam'iyyar adawar kasar ta Resemblement ya ce jam'iyyar tasu tana sa ran za a kammala tattaunawarsu da gwamnati na kasar gobe Juma'a idan Allah ya kai mu don fara aikin miƙa mulki yadda ya kamata kafin zaben kasar da za a yi a sabuwar shekara. Freddy Mbuyamu Matungulu madugun yan adawa a jam'iyyar Congo Nobisu wato Congon mu a cikin harshen kasar ya ce yana kyautata zaton tattaunawa da ake zai zo karshe nan ba da dadewa ba. Ya kara da cewa ci gaba da rike mulki da Joseph Kabila ke yi bayan wa'adin mulkin sa na biyu kuma na karshe ya kare ranar 19 ga wannan wata ya saba a tsarin mulkin kasar. Jami'an gwamnati da hukumar zabe sun ce kasar tana buƙatar fere shekara guda ta iya shirye zabe ingantacce. Suka ce akwai kalubaloli da dama da ya kamata a magance su.
Ana jin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Jamus da yawancin ƙasashen Turai sun ƙara kaimin farautar wanda ake zargi da shirya kai mummunan hali da mota na akuri kura a wata kasuwar sayen kayan Kirismeti a birnin Berlin wanda ya sanadiyyar mutuwar mutane 12 a ranar Litinin da ta gabata. Mutane 12 ne suka mutu wasu kuma da dama suka jikata a lokacin da wani direba ya shiga da motarsa a cikin taron jama'a a kasuwar sayen kayan bukin Kirismeti. Wata takardar samanci daga hukumomin Jamus ta ayyana wani dan shekaru 24 a matsayin wanda ake tuhuma mai suna Anis Amri dan garin Gaza a ƙasar Tunisia. Rahotannin kafofin yada labarai sun ce wato yammacin jiya Laraba yan sanda suka kai samami a cikin wasu gine-gine guda biyu a gundumar Kreuzberg da ke birnin Berlin suna farautar Amri amma ba su same shi ba. A can kasar Tunisia kuma mahaifin Amri ya ce ɗansa ya bar gida zuwa Turai shekaru 7 da suka shige kuma an tare shi daga ainihin kasar Italy kenan kafin ya wuce zuwa kasar Jamus. A halin da ake ciki, shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya faɗa a jiya Laraba cewa hare-haren ta'addancin da ake kaiwa a Turai a cikin wannan mako ya tabbatar da maganarsa cewar idan ya kama aiki a wata mai zuwa zai sa a tantance duk wani musulmi da ke niyyar shigowa Amurka. Trump ya ce kowa ya san aniyarsa kuma maganarsa na ƙara tabbata 100% a kullun yaumi. Da yake jawabi ga 'yan jarida a takaice a Florida inda yake ci gaba da yi wa jami'an gwamnatinsa tambayoyi, Trump ya ce abin nan da ya faru wani abin kunya ne.
Hukumomi a Mexico sun gano ƙasar da rabin waɗanda fashewa a wata kasuwa ta ritsa da su wadda ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 31, wasu da dama kuma suka jikkata a kasuwar da ke kusa da birnin Mexico. Kasuwar ta San Pablito a cikin garin Tultepec mai tazara kilomitoci arewa da babban birnin kasar tana dankare da masu sayen kayan wasa wa wasan wuta domin bikin Kirsimeti da kuma shiga sabuwar shekara a lokacin da fashewar ta auku. Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. Wani kwararre ta fuskar jiragen sama Captain Bala Jibrin ya ce gara jama'a su daure da zuwa Kaduna ko Mina domin tafiye-tafiyensu a lokacin da ake gyaran tashar jirgin sama ta Nnamdi Azikiwe da ke Abuja. Da farko ministan ƙasa a ma'aikatar zirga-zirgar jiragen sama Malam Hadi Sirika ya yi bayanin dalilin da yasa gwamnati ta ɗauki matakin rufe tashar ta Abuja. A tattaunawa da yayin ƴan jarida a fadar gwamnati ciki har da namu Umar Faruk Musa.
Shi dai daban da aka yi domin jirgin ƙasa yana tashi a nan Abuja, an yi shi ne shekara 25 kawai, bayan nan a sake wani. Kuma a irin birni irin na Abuja kamata ya da akwai daban guda biyu tun ma farko. Kuma saboda shekara 20 tun bana mukamin gwamnati nake ta kira ga gwamnati da suka shuɗe cewa ya kamata a yi wani daɓen na biyu wanda za a samu jirgi na sauka yana tashi saboda muhimmancin Abuja. Lokacin da aka yi daɓen ana tsammanin za a samu fasinjoji kaman 100 a shekara suna zuwa Abuja suna tafiya. Amma bayan da aka dawo da cibiyar gwamnati Abuja sai zama yanzu ana samun maimakon mutum 100, ana samun mutum miliyan 8 suna shigowa suna tafiya daga Abuja. Saboda haka yadda ake sauka ana tashi sai ya karu, wato amfani da ake da daɓen sai ya karu, al'umma ta karu, yawan jiragen suka karu. Kuma tun ma batun yau ba ya wuce shekarun da aka kirkira shi don yi amfani, wato shekara 25 yanzu shekara daɓen wajen 35. Kuma yana ɓallewa, yana murmurewa, yana zuganyewa, yana lalacewa, yana kuma yin ramuka kamar irin wanda kake gani akan hanya wanda ake cewa a Turanci pothole.
Ministan sufurin sama na Najeriya kenan Hadi Sirika. A waje ɗaya, wani ƙwararren direban jirgin sama a Najeriya kuma mai sharhi akan al'amuran sufurin sama, Captain Bala Jibrin, ya bayyana min cewa babu makawa, tilas ne gwamnatin ta ɗauki wannan mataki domin a kawar da haɗuran da za a iya fuskanta a nan gaba idan ba a gyara filin jirgin na Abuja ba, wanda tun gwamnatocin da suka gabata a baya an so a yi, amma irin aringizon kuɗaɗen da aka lafta domin a yi aikin abin ya faskara.
Gaskiya shi ne in an zo wajen maganar samun tashi lafiya, sauka lafiya, maganar an ce za a je Kaduna sauka ko a je Mina sauka ko a je wani waje a sauka, ba wani abu bane. Gyara ka sauka a Kaduna lafiya, kan ka sauka a Abuja ka shiga cikin gida. Kuma akwai lokacin da aka gyara a Kaduna airport, an yi irin wannan gyaran a Maiduguri airport, sai a samu ɗan wani ɓangaren airport ɗin sai a rufe shi, sai a gyara, sai a zo a yi ɓangaren a yi gyaran. Amma in gyara zama dole sai an yi a tsakiyar ranwe ko kuma ranwe ɗin gaba ɗayansa, to ko dole sai a rufe, sai a haƙuri da ɗan wani lokaci ɗan kundi a hura musu wuta da gaggawa su gama aiki a buɗe airport. Amma a sha'anin lafiyar tsaron lafiyar ka take da zirga-zirgar jirage zuma, magana a sauka a Kaduna wai da wahala, gyara a yi wahalar zuwa Kaduna yana tun a yi wahalar ji daɗin abin da zai afko in jirgi ya sauka a ranwe da ba ta da lafiya.
Wani mai sharhi kan al'amuran sufurin sama kuma ƙwararren direban jirgin sama Captain Bala Jibrin yana tsokaci akan amfani da muhimmancin da ke akwai na ɗaukar wannan mataki na gyaran filin jirgin Nnamdi Azikiwe da ke Abuja. Umar Faruk Musa, Muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Jirgin sama zai tashi, zai tashi da lubayi, zai ɗebo masoya na kowa ya yi
za mu ka muku shirin na ƙasa ba kasawa ba, kamin nan sai a ci gaba da shakata da wannan fefe da ke bisa inji.
soki din jai ko ina na bulo na gida alola na zanje ni sallo biki zani bizani inna ida sallo jinnati ya mai jani dole za a kula a cikin sama mata ta zani gode Allah gure bi samawati zani ne ka maula shi zaki da bunci har a dinga kula yau a ce na aure ki zani gode Allah na
Madalla ana tare da sashen Hausa na Murya Amurka nan Washington DC masu aro ga Usman Ahmed Kabara da shirin mu na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmed Kabara zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba mun faro hira ne da Abdullahi Aqilu wanda aka fi sani da Jigunu a garin Kaduna a Najeriya wanda ya fara ba mu labarin yadda aka yi taron nakasassu na duniya a ranar 3 ga watan Disamba din nan da ya gabata. Amma kuma abin mamaki tun daga kama kan daga shugaban kasa a Najeriya har zuwa ƴan majalisu ko ministoci ba su gansu a wajen taron na nakasassu ba wanda hakan ta sa suka ji cewa ai gaba ɗaya ma su a ware suke a gefe guda. Ya tsaya ne a inda yake cewa su fa ba wai maganar mai bada shawara ko makamantansa suke bukata ba suna bukata ne su kansu su samu ministoci komishinoni da makamantan haka. Kai inda Halima yace suna bukatar a ce
yau Jigunu na ga dama da fito takarar shugaban kasa in fito a Bilika Foster zan fito takarar gwamna in nuna ma jama'a ba fada kasa fa gurgu ko kuma da ba shi bane gurgu a ni ne ya samu kasa mun kuma na da ilimi abin ki su ga jama'a kenan mutane su gane yanzu mun samu gwamna Almukura kurma ne member din mu ne
to ku yi amfani da wannan mana damar ko kuma in ce kun taba amfani da wannan damar misali tunda shi ga Almukura a ce ku hadu da
shi ina kokari Albukura yana kokari tun lokacin fa da jami'a mar PDP ban je mun ya ce bake mun yi zo mun kuma korafi a majalisa da abin da yake so na kasar su su gane ba commission shi muke bukata ba a yanzu a kasar saboda halin an ce kudi ba kasa to mu ije commission gefe da me muke bukata gwamnati ta taimaka mana kasar shi shine a fito da kasar shi a harkar duk inda zaka tafi a dauke ka muhimmanci da mutunci a dauke ka kai ma mutun ne yadda dan kasa yake aka yi yau na tafi na hau gidan sama a police headquarters na hau gidan sama babu inda gurgu zai ji
inda zaka tafi
headquarters ɗin sanda babu inda gurgu zai bi shi kanshi majalisan ba inda gurgu zai bi
inda ma yake da ruwa da
tsaye yau ko to irin shi muke bukata dan ai mana adalci duk inda zaka tafi a ce an sa doka gidan sama ne makarantu ne a ce duk akwai inda na kasar shi zai bi da hotel kan an taimake mu to abba babu
yanzu misali ita wannan kungiyar ta kuta wanda kake magana da kace ta yan siyasa misali wanda ta siyasa ce mutanen da suke da bukata ta musamman haka da suke cikin ta idan suka taru kana ga kuna da hadin kan da za ku cimma burin ku
in Allah ya gada bana da hadin kai ku za mu hada kanmu 100% duk wani na kasar shi dake takara wannan da yito a African country za mu hadu akwai ta kungiya za ta taimake mu da ake yin ta RI to za ta taimaka bana dan mu hada wannan karfi da karfi sannan mu kira mawaka wanda su taimaka mana da zamu gangami nuna ma jama'a cewa da muhimmanci ba da al'umma da ƴan uwanmu ƴaƴanmu da muka haifa da matanmu da iyayenmu mu haɗu gaba ki su ga yau al'umma su gani. Misali yau ina da yara 13 ina da mata shin yara 13 an sa jefa ƙura
kuma ba ni kasar su ba
ba da kasar su ba to kaga dole su ba da juyo yace a kallon da zan kawo mutane sama da 60 a gidana wani zai kawo 30 wani 60 kaga an hada da wanda za su samu to haka ɗan Nijazami haka ɗan Ghana dole san fito duk wani shugaban kasa sai fito nuna mushi ko ku ba mu ko mu koma gehe ɗan roki Allah kai ma ka samu na kasa ko ka samu gurgurta ka biya Allah zai mariya kake ji dan Allah bai da kai gurgu ka ji inda dadi sai dole mu hada kai da malamai
kun taba wai ku tuntuba malaman addini game da maganar tsangwama da ake muku da sauran su dan ban taba zuwa wani wuri na ji masallaci ko ni wa'azi gangami ana magana wa'azi ne musamman dan guragu da kutare da makafi aka hada wannan wa'azin ban taba ji ba duk wa'azin kasa da ake
gaskiya babu abba zami zamu kokarin hada malamai saboda su malaman su da nasu kuskure duk masallacin da ake ginawa a kasar nan ba za ka yi zaka inda gurguze bai hau kaga babu to duk malaman su ba da muku ba menene to mu
kila hankalin su bai kai bane ku ko ya kuke ganin abun ko kawai yanda al'umma ta taso ne
to ai kin da malami na zuwa umra ina zuwa aikin haji ya san inda duk inda ake hatta bayi a Madina da Makka akwai nan kasar su duk inda ke a garin Makka sannan duk inda zaka tafi da masallacin Makka da masallacin Madina akwai hanyar da gurguze bai ya tafi
malamai sun fi kowa zuwa wayannan kasashe
na je duka daga irin wannan to kaga akwai jan fashi nan na kasashe sannan duk inda da kasashe zai da wafi akwai inda ake bashi aka ce ga nan na kasashe to kaga ya kamata malamai suka zo sai to bari mu koyi da abinda ake a Makka da Madina saboda ba da ake koyi da su to ba amma sai aka zo mutu mu a nan Najeriya na kasashe ba da wani sannan limamin masallacin Dawon Alfa makaho ne shin ba sa garin shin ke jagorancin limamin na duniya na yanzu Dawon Alfa shin ke liman cewa makaho bane kwallon shi abin ya zo maka ya bukance kwallon shi bukance ba to jama'a su taimake mu malamai su nuna ma jama'a cewa muna da muhimmanci kada dinga ware mu
gidan talabijin na CNN wanda yana daya daga cikin fitattun gidan talabijin a duniya suna da wani kyauta da suke warewa duk shekara suna ba wa mutane a matsayin gwanaye wanda suka taka wata rawa a cikin al'umma to akwai mutum daya da suka bashi wannan kyauta shi yana da nakasa ina irin mutanen nan zaka gansu kamar wanda mu a Hausa muke cewa shagiri kun ji labarin cewa yana daya daga cikin wanda su wayannan CNN suka karaba
to mu ji labari ba da mu mai manna saboda abin da muke bukata ke da muna jama'a wato shagiri wato burake shi dadu ne ida da hankali bai da hankali haka da gani dadu muke ke shi
to amma kaga an bashi
wannan kaga an bashi to kaga ya zama to ida da kyau a cikin al'umma to kaga abba mutane bungi ba san irin mai bakin fata kuku a yarayon mu ba sai inda muka dauki mutane ba irin wannan sai an Allah ji da sheka da da kasance wallahi idan Allah fito muka daga nan an muka ci bara fito mun daga su in ka gane kasassun dake Nigeria abun sai baka mamaki
to yanzu amma na kasar da ake samu naji ana maganan cewa ciwon polio yana kasa yana ta ina ne yake kasa din ne wai
polio ana bada baga polio kuma jama'a yanzu sun farga suna san polio to amma polio dole ne saboda da ana daukar shi ta wajen da tire ta nan ake daukar shi yawanci polio ta wajen bayan gida ne kuma sannan da yawanci shan inna kaban ciwon isko kai abin da ke daukan polio kenan duk wanda ganshi da dadu na kasa ne na kusan shan inna da sauransu shi ne shan inna kuma magana ne wanda dole ne sai ya san an wayar wa jama'a kai to ai kaga yawanci yanzu na kasar da ke da yawa gurgu kurma makafi kutare sauran to kaga sai kuma masu spanakodo da hatsari zai kama ka yanke kafa a yanke hannu kaga din su zama member din
masu na kasa haka
sannan kuma akwai masu ciwon diabetes za a yanke kafa ko za a yanke hannunka to duk wanda kaga sun zama member din mu kaga to kaga bana karin musabu saboda ana yawan hatsari
kuma gashi kuna ta kukan cewa kulawar ta yi karanci
kula ta 100% ita karanci 100% ba wani mutum da zai ce maka yau da kasai sai da jin dadin rayuwar shi sai din ka fito ka kada mu'amala da mutane da kake saba kake huda da yau da kula ba wai kace an dole a ce an ware ka cewa ni ban taba da goyon ba a ware da makantar na kasasu ba ni ban ba su ka bar na kasashe gurgu yayi makanta da mai kafa makaho yayi makanta da mai gani kurma yayi makanta da mai ji na fito makanta duk wanda yayi makanta da ni a makanta daga primary school up to high school har gaba ba da basin jigunu ba
haka
in yi fada da mai kafa har gudu nike kwallon kafa na zo nike hawa challenge nike challenge ba ni ga sani ba da challenge ina nike har na kai black belt a karate to kaga ba na iya keke na iya machine na iya moto jirgin sama ne kawai ban koya ba sannan ina abin da mai kafa ba zai yi ba har na gaba ba mai kafa nike hawa sanda wajen fit goma ya hawo ya yawo da shi gora shi kadai tafiya wajen kilo rabin kilo babu da zai yi har na gaba babu da zai yi
mun ya rara mukan ganka
to ka gani to ka sai ba akwai da yake yi ne babu basira da Allah ya bada wanda mai kafa bai bashi ba to kaga irin wannan muna son a dinga jawo mu a jiki
eh to kaga kaman shi wannan da muke magana Jason Aristizabal dan kasar Colombia ne kuma wanda CNN din suka bada labarin cewa ba a taba tsammanin zai yi nasara a rayuwa ba ma tukun to yanzu bayan ya karbi wannan award sai aka bashi dala Amurka 100,000 wanda kawai su ake ya ci gaba da bunkasa wannan abu da yake yi wa mun da kasar su ƴan uwansa wanda kuma yanzu haka ana kan tara masa dukiya irin kaman donation online ma yanzu haka ko kai ko ni ko waye ya hau zai iya gani zai kuma iya dannawa sai ya kara masa karfi zaka ga da hotansa za ga magana ma da kare yake yi amma ana gane abin da yake faɗa wani na fassarawa da sauransu idan wannan abin da kuka sa a gaba yayyu wani albishir kake gane kasasu za su iya samu da nasarar da za ku samu in kuka yi wannan tarurruka
insha Allah albishir yake so mu laka su shine ni ne alƙawari muka zauna muka tara zamu gangami ne da neman gudunmuwa da yara kokko dan takarin siyasa a duk Afirka da fito ya kankan suna ciya man dan majalisa gwamna har shugaban kasa zamu ware wannan gidanna mu tallafa mu dole kasa shi da fito takara a siyasance mu bashi kudin campaign kudin posters da duk abin da zai yi ci ya samu ga nasara a inda fito takara in Allah ya riga da abin da buke so muke ne a siyasance bam iya shugabancin da wanda mai kafa ma ba zai yi ba
muna godiya Abdullahi Hakilu anan zamu dakata a cikin shirin na kasa ba kasawa ba muna godiya a madadin Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sauti sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi da zaman lafiya
karfe 2:22 na dare sashin Hausa na muryar Amurka ke magana ga baba ya koma kere wanda ya nazarin rahotanni da sharhin da wasu jaridun Ghana suka yi a mako
don fara sharhin jaridun ne da jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito shawara da kakakin majalisar dokoki Edward Do Ajahu ya baiwa ƴan majalisa da basu yi nasara ba a babban zaben kasar na ranar 7 ga watan Disamba cewa su tattara nasu inasu su bar ofishi kafin ranar 6 ga wata mai shigowa na Janairu jaridar ta ce kakakin majalisar dokokin ya ƙara da cewa fice wasu da wuri zai ba ƴan majalisa masu shigowa daman kimtsa kansu domin yin aiki a majalisa ta gaba jaridar Daily Graphic ta ce kakakin majalisar Do Ajahu ya ce tuni dai ya tattara kayansa yana jira wannan majalisa ta kammala zamanta ya samu ya fice daga ofishi ita kuwa jaridar The Chronicle ta kawo labarai ne mai cewar gwamnati ta gaza gabatar da takardun bayyana matsayin da kasar ke ciki a karkashin shirin mika mulki jaridar ta ce shugaban marasa rinjaye a majalisar dokoki Osei Chemen Sabunsu ya bayyana damuwansa game da jinkiri da gwamnati take yi wurin gabatar da waɗannan bayanan don su gaggauta nazari akan matsayin da kasar take ciki kafin gwamnatin ta ajje mulki Jarida ta ce Chairman Sabunsu ya ce bai fahimci yadda gwamnati ta gaza ba majalisa waɗannan bayanan ba wanda hakan ya saba wa dokar mika mulki ta ƙasa Jaridar The Chronicle ta ce da yake jawabi a zauren majalisa a jiya Laraba shugaban marasa rinjayen ya karanto dokar ƙasa da ta tilastawa gwamnati ta tattara bayanan matsayin ƙasar a takaice wata guda kafin zabe ta baiwa babban jami'in ƙasar sa'annan kuma ta mika bugun takardun bayanan guda biyar ga wasu hukumomi ciki har da majalisar dokoki amma gashi har an kammala zabe amma wannan takardun bai kai gare su ba Sai kuma jaridar da Daily Guard wacce ita kuma ta rawaito cewa jam'iyyar adawa ta MPP wacce ta lashe zaben ranar 7 ga wannan watan Disamba ta kai shugaban kasa mai barin gado kotu game da wasu naɗe-naɗen mukamai da yake yi kamar shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama da tabbatar da tsarin shari'a da kuma hukumar wayar da kai al'umma ta ƙasa jaridar ta ce wani lauyan jam'iyyar Philip Addison shine ya shigar da wannan ƙaran a matsayin martani ga tabbatar da Mr Joseph Whittle a matsayin shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama da kuma Josephine Nkrumah a matsayin shugaban hukumar wayar da kan al'umma da shugaban yayi a shekaran jiya talata jaridar The Chronicle ta ce lawyer Addison ya tabbatar da wannan karar da ya shigar da ita kuma ya ce yana son kotu ta sake duban waɗannan mukamai da shugaban kasa ya nada wa mutanen sai kuma jaridar Ghanaian Times wacce ita kuma ta yi sharhi tana cewa bayan kasar ta kammala zaben shugaban kasa da na ƴan majalisa cikin nasara yanzu kuma a harkokin bukin Kirismeti shine mutanen kasar suka tasa a gaba jaridar ta ce harkokin kamfe shine yasa mutane ba su ga alamomin Kirismeti kamar yadda aka saba gani a farko-farkon watan Disamba jaridar ta ce bayan lafawan koren zabe yanzu ƴan kasuwa kuma sun karbi rigama suna nan suna harkokin su na kasuwancin Kirismeti jaridar Ghanaian Times ta ce a wata zagawa da ta yi a cibiyoyin kasuwanci da manyan tituna na birnin Akra masu sayi da sayarwa ne suke ƙara bazuwa akan tituna na birnin Akra da kasuwanni da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na Ghana Baba Yakubu makiri sashen Hausa na muryar America.
Suna tare da sashen Hausa na muryar America a nan birnin Washington DC karfe 2:25 na dare. Ga kadan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni.
Assalamu alaikum, da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace dai karamar kuma ta Badija Taraba tarayyar Najeriya. Dangane da jami'an tsaron Najeriya suka kukkuto mutane masu dimbin yawa a dajin Sambisa, har ma kuma ake cewa sun kama wasu daga cikin ɗan Boko Haram. Wannan abun farin tarayya ne hakika. Muna ma jami'an tsaron Najeriya fatan alkhairi, muna kuma fatan ganin cewa sun kawo ƙarshen wannan ta'annati na ɗan ƙungiyar Boko Haram a wannan daji na Sambisa. Jama'an sassan Najeriya baki ɗaya, da fatan Allah Ubangiji ya ba wa jami'an tsaron Najeriya dama su kawo ƙarshen dukkanin ta'addancin da ke faruwa a ƙasar mu ta Najeriya da ma yankunan mu na Afirka baki ɗaya. Na gode. Mai magana Aminu Mai Shayi na garin Garbace dai kamar hukuma ta Badija Taraba tarayyar Najeriya biyu na ƙasar Juma.
Mai magana Hamidu Kadan Labo daga nan Kadan Labo a komin gudumar jihar Bika Jamhuriyar Nijar. A kwana a tashi ga shi Allah ya kawo mu cikin wata mai albarka, wata mauludi sikita ne aka aifa Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya albarkace wannan wata, kuma Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da wadata kasan mu Niger. Amin summa amin. Na gode. Mai magana Hamidu Kadan Labu.
Assalamu alaikum, gidan rediyo muryar Amurka. Sunana Gambo Barauka, gaskiya da
labaraya ta kai ce ne shirin mu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki da gaba ba.
Shugaban kasar Gambia Yaya Jammeh, wanda ya dade akan karkan mulki, ya ce Allah kadai ne zai hana shi samun nasara a kokarin da yake yi na ganin an canza sakamakon zabe na shugaban kasa da aka yi a cikin wannan wata. Madugun ɗan adawa Adama Barrow da shi ne ya doke shugaba Jammeh a zaɓen ranar 7, a zaɓen ranar 1 ga watan Disamba. Da farko shugaba Jammeh ya amince da sakamakon zaɓen, amma yanzu ya fara jayayyen cewar akwai kurakurai a zaɓen, don haka yake so kotun kolin ƙasar ta soke ainihin sakamakon zaɓen. A can ƙasar Congo kuma, wani kusa na jam'iyyar adawar ƙasar ta Resemblance ta ce jam'iyyarsu tana nan kuma ta saran cewa za a kammala tattaunawarsu da gwamnatin ƙasar gobe Juma'a idan Allah ya kai mu, don fara aikin mika mulki ta yadda ya kamata kafin zaɓen ƙasar da za a yi a sabon shekara. Freddy Buyama Matulungulu, madugun ‘yan adawa a jam'iyyar Congo Nubisu, wato Congo mu kenan a cikin harshen ƙasar, ya ce yana kyautar zaton tattaunawar za a kawo ƙarshe nan ba daɗewa ba.
To madalla a gaishe ka, da ka Allah ka mu ƙarshen shirin na wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku je su abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa, ciki har da shirin Sai Bango Ya Zage da Juma'a Ali ke shiryawa ta kuma gabatar. Kamar na madadin Baba Yakubu Makere da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya kula da aikin gabatar da shirye-shiryen mu, da ma injiniya John Ellison da ya riƙa masa, a nan ne Sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.